les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète. Et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitocin bincike da aka kafa a jahohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar 'yan sanda ya ci gaba da sauraron ba da bahasi a jihar Adamawa. Sannan za ku ji cewa an yi taron koli don inganta tsaro a jihar Abia. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wata gagarumar fashewa ta auku jiya Juma'a har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata a cewar rundunar 'yan sandan Somalia. Wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake sayar da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke Mogadishu. Yan sa'o'i bayan da makaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai wata ziyara kwatsam a babban birnin na Somalia. Ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta Al-Shabab da ke da alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kai haran. Dama ƴan ƙungiyar Al-Shabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani bangaren kokarin da suke yi na hanbarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a kasar. Ma'aikatar Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu ƴan kungila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da kungiyoyin masu tsauran ra'ayi. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar, a cewar kafar yaɗa labaran Habasha a jiya Juma'a. Lieutenant General Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wicro kuma za su mallake Mekele nan da 'yan kwanaki, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Ba a samu wata kafa mai zaman kanta dai da ta tabbatar da ikirarin gwamnatin ba. An yanke hanyoyin sadarwar waya da na yanar gizo a yankin tun a lokacin da sojojin gwamnatin Habasha suka fara kai farmaki a farkon wannan watan na Nuwamba. Ci gaba da fadan na faruwa ne bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed biyo bayan ganawa da wakilan kungiyar hadin kan Afirka ta AU ya sake nuna cewa babu batun zaman shawarwarin sulhu da shugabannin yankin Tigray.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hukumomin birnin Los Angeles sun fadda sabbin matakan kulle tsawon makonni 3 da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun faɗi cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da cutar COVID-19 a duk rana cikin kwanaki 5 a jere. A jiya Juma'a an samu akalla mutum 4,751 da suka kamu da cutar. Dokar da aka sanya ta hana taron jama'a a fili ko a gidaje ga waɗanda ba gida ɗaya suke zama ba. Za a bar shaguna da ke sayar da muhimman kayayyaki su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 50%. Sauran shaguna kuma za su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 20% a lokacin saye-sayen bukukuwan Kirsimeti.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaba da zaman jin bahasi a gaban kwamitocin bincike da aka kafa a jahohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar 'yan sandan Najeriya. Yanzu haka tuni wasu sun so mu ba da bahasi a jihar Adamawa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fice gaba da samun korafe-korafe daga kungiyoyi da madaidaikun jama'a, yanzu haka tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu 'yan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga wanda aka kama ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi. Amma da zama wannan kwamiti a jihar Adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan 'yan sanda da wasu da suka shiga da kara, wanda haka ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin wanda tsohon alkali Justice Adamu Babban ke jagoranta yin kira ga bangaren 'yan sandan da a daina jan kafa.
Time is not there, so not necessarily on this particular case. More and more cases are coming up, and almost 80% of the cases are hinge on police cancer, and you may end up on your own table.
Cikin wadanda suka shiga da kara a gaban wannan kwamiti har da iyayen wani matashi Mr. Ken Nix Keno da suke zargin 'yan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata. Barista Lena Zidon da ke jagorantar lauyoyin matashin ita suna buƙatar da a yi bincike tare kuma da bin diya.
An kawo kara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen police. Ya fito wajen karfe 6 na yamma ya zo wajen abokanansa sai yana koma gida. Rizalti suka kama sun kai shi wajen police. Rizalti suka kashe sun ga sun kai shawarin police yana nan ba kashe. Amma da by 2 a.m. karfe 2 na safe ya mutu.
Ya sani kuke so a yi a dangane da wannan korafi na kuku?
Kafin cikin magana zuwa commission din nan domin police a tilasta police ta bincike kanta ko commission da kanta ta bincike wannan zaga abinda ya faru kwakwara a rasuwar yaro.
Shi ma Mr. Yohana Bandi ya ku shiga da korafinsa a gaban wannan kwamitin. Inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa
na kawo kuka.
Akan me ka kawo kuka?
Na kawo kuka akan yanci da aka da haƙƙi na da aka take da kuma yanci da an hana ni a matsayin na dan kasa.
Suwa suka take makaki ne.
Wannan polisawa ne suka take mu haƙƙi da na zo zan roki abun hawa a jiya ɗauki matan aboki na zuwa asibiti a karfe 8:30. So bayan na gama bayanan musu muna tsaye da wayansu mun kai shi da a wurin shi ma yana kokari ya doki mota ya kira driver ya doki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti sai a take kawai sai polisawa suka zo suka tsaya suka
to yanzu me kike so a yi ne?
To yanzu bisa ga wannan commission da aka kafa na gwamnati shine ya kamata gwamnati da take kafa wannan commission din domin a dubi cikin al'amarin police da kuma yadda suke take haƙƙi da kuma cin zarafin jama'a.
To wai kwashin ma wani damara rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta yi domin kare kanta yayin da wasu korafi-korafi ke ƙara fitowa. DSP kuma barista Bamanga Abana shine jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar 'yan sandan jihar.
Amma mai korafin ya zo ya gabatar da shi a masakan mayoyi an ba shi a iyajen ba wai magana ba neman jan kafa ko wani abu ba. Kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban kwamishan din ka ji hujjojin mu gabaki daya me yasa ka nemi daga wannan gaban nan?
To kaman ba sun da aka bukata daga gare ku duk lokacin da aka bukata za a samu?
Ina ga yadda kasan ba wanda yake da rasa hannunsa amma da nufin ubangiji za a samu.
Zai lokaci ne kawai ki ma iya tabbatar da dambar wadda za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi da kuma ko rahoton kwamitocin zai yi tasiri ko kuma a'a. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To a Najeriya dai a ƙaramar hukumar Umunachi da ke jihar Abia an yi taron koli don inganta harkokin tsaro. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoregwe ya aiko mana da wannan rahoton.
Karamar hukumar Umunnochi a jihar Abia ta gudanar da taron koli domin inganta yanayin tsaro a karamar hukumar da kuma kewaye. Da yake jawabinsa a taron wadda aka gudanar a shalkwatar karamar hukumar da Kyankwagu Isuochi, kwamishinan tsaron cikin gida Mr. Dan Okoli wanda ya wakilci gwamnan jihar Abia Dr. Okezie Ibazu ya faɗi cewa
we are not that here because the security is very paramount.
Yace mun taro nan ne saboda tsaro na da matukar muhimmanci, tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar mu, kuma mun taro nan ne saboda kowa na buƙatar tsaro. Ko da yake muna da jami'an tsaro, batun tsaro ya shafi kowa da kowa. Kuma idan kuka lura za ku ga cewa akwai yadda abubuwa suke a 'yan kwanakin nan. abinda bai faruwa a da na faruwa yanzu saboda zafin nema. Yanzu ana kashe mutane ana tsafi da su, ana garkuwa da mutane ana karbar kudin fansa, lamarin da ke haddasa rashin tsaro. Abinda ya kamu nan yau shine mu tattauna kan batun tsaro, yadda kowa da kowa zai amfana. Malam Awal Hamma shine sakataren kasuwar shanu a lobanta dake karamar hukumar Umun Noci, ya halarci wannan taron kuma yayi karin haske.
Wannan taron ya zamanto mai muhimmi. Kantoman mulki kasar hukumar Umun Noci local government barista Eze Shikamnayo ya gayyato al'umma Umun Noci domin a zo a tattauna game da tsaro. Umun Noci local government da kasar hukuma ce wanda ta yi iyaka da jihohi da suke kudu maso gabashin Najeriya ta kudu. Tana cikin wani hatsari na tsaro da kowane lokaci. To shi yasa musamman ya kira wannan taron a tattauna game da tsaro. Kashi kuma Disamba ne a gaba lokaci ne da baki za su dawo gida daga ko'ina. Ana ɗan samun matsaloli har ila yau da kuma tsanin makiyaya da manoma nan ma a samun matsaloli. To shi yasa muka tsaya aka tattauna kowa ya furta albarkacin bakinsa yadda za a yi a magance wannan matsalar tsaro da muke fama da ita.
Yanzu ya kuke ganin sahihancin irin wannan taron da aka gudanar?
Gaskiya yadda zai aka furta kan wasu lokuta yi wannan taron suna da amfani saboda wasu ba sa samun bayanai ƙwarai wanda za su fahimci. Za a kawo wrong information ne a gaya ma mutane sai kuma ga an tasan ma wani tashin hankali ko da kuwa nan da kai tashin ganin yan sasa nan muna zaman lafiya muna walwalan muna yi komai ba samu matsala ba da mu da wanda muke zanta da su muna zaman lafiya. Wannan na lafiya an yi hayaniya ta kare nan ba inda muka zan sai dai wasu masu gudu zo su sauka nan su wuce ta ba zai tafiya su. Amma ba mu da wata matsala da muke zanta da su wannan. Inda za a samu duk wani lokaci da kai wata daya wata biyu a saki irin wannan taron domin a samu bayanai ko da akwai inda ake da wata matsala da kuma rashin fahimta na gudanar tsaro. Amma alal hakika yau fa wanda muka yi mu al'umma mazanna da san kuma mun shi local government mun dikari saboda hankalin kowa ya kwanta mun fahimci juna ga yadda zamu zanna lafiya da yan uwan mu.
Taron da ya samu halarcin sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da shugabannin addinai da ma'aikatan gwamnati da kuma kungiyoyin matasa da mata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron labarai da dumadumin su. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambaya game da tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria, kamar yadda masu sauraron mu da dama suka buƙaci a basu. To tun bayan da aka shiga fama a Najeriya sanadiyar wasu dalilai da suka hada da matakan gyara da gwamnatin Najeriya ta dauka, wasu da suka tana da hasashen da marigayi Sheikh Albani Zaria yayi kan yadda duk wata gyarar Najeriya za ta zo da wasu halhalun da ya zayyana su dalla-dalla, suka saki sakin waɗannan fayafayen wa'azin nasa ganin yadda bayanansa suka zo kusan daidai da abinda ke faruwa. A daidai wannan lokacin masu sauraron mu da dama sun shiga tambayar tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria, wanda mahaifansa ɗan asalin Kano ne amma aka haife shi a unguwar Muciya Zaria. Wasu ƴan bindiga kuma suka kashe shi ranar 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2014. To da yake a lokacin da ƴan bindigar suka yi wannan ɗanyen aikin, an yi irin waɗannan tambayoyin akai-akai ta buƙatar tarihin Sheikh Albani. Kuma wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo ansa daga ɗaya daga cikin ɗaliban marigayin, daraktan makarantar Salafiya ta Albanin kuma mai magana a madadin Albanin, Dr. Abdulrafiyu Abdulganiyu, wanda Isa ya fara da tambayarsa ko mai zai ce game da tarihin marigayi Sheikh Albani. Sai ya ce
shi wannan hamshakin malami an haife shi ranar 6 ga Rabiul Thani hijiran Allah sallallahu alaihi wa sallam 1379, daidai da 27 ga watan September 1960 da shekara 54 a duniya a kirgan miladiya ta Bature a kididdiga kuma na hijira shekara 56 a duniya. Shi wannan malami tunda Allah ya yi shi tun yana dan karami Allah ya sa mai san ilimi ya taso cikin ilimi kamar yanda wani malami ya zo mana ta'aziya yake cewa dadin shi da wannan malami da ya rasu tun da ya san shi tun yana dan karami ina za ka karatu daga ina karatu ina kake yi karatu me zaka yin jima karatu to haka malamin nan ya taso yayi karatuka da yawa a nan Zaria wajen Zara da kuma wajen Najeriya. Malam Albani ya yi karatun addini galibi a hannun malamai a Kano kamar su Sheikh Aminuddin a Kano, sannan kuma ya karatu da a hannun malaman Larabawa musamman malaman Jami'ar Madina kamar su Sheikh Zarban Al-Ghamidi, akwai Musli Al-Harisi, akwai makamantansu dai haka wanda yake Malam Albani ya karatu a wurin su. Duk da cewa shi wannan malami bai yi karatu a Jami'ar Madina ba, amma ya yi karatu a hannun malamai masu dimbin yawa a wannan jami'a ta Madina. Daga nan malam ya samu ilimi masu yawa kuma Allah ya taimake shi ya karanta da abin da ya karanta kafin ya rasu. Tabarin ilimin boko kuma Malam Albani ya karatu a Jami'ar Ahmadu Bello dake nan Zaria, ya karatu a Jami'ar Jos a nan jihar Plateau, kuma ya karatu digirin ICT a Jami'ar Modibo Adama dake Yola wato Futi kenan Yola, kuma ya fara karatu a Digital Bridge Institute wanda yake da alaka da Jami'ar Nsukka dake can Enugu a can kudancin Najeriya. Sannan kuma har wa yau kafin ya rasu dalibi ne na degree ta biyu a Jami'ar Ahmadu Bello a Department of Political and Electronics Engineering a nan Faculty of Engineering a nan ABU, ya fara nan karatu bai gama ba, Allah ya karbi ransa. Kuma Malam Albani ya yi jihadi kwarai da gaske wurin kasar dalibai, kuma misali ni din nan yanzu kamar da kuka ji sunana degree uku gare ni, amma ina ganin tun da na gama secondary nake gaban shi har na shiga jami'a na yi degree ta farko na tukar injiza mun kuje ku yi karatu na yi masters na yi PhD, kuma gashi har Allah ya karbi ran shi ban daina karatu a gaban shi ba. Na ga Malam Albani ya karanta da dimbin dalibai masu yawa wanda yake mu kan bamu san adadin su ba.
Ana maganar yayi degree a fannoni daban-daban, ko za mu san wasu daga cikin su?
To Malam Albani da bakin shi ya ga mana yayi masters a Arabia, sannan kuma karatun da yayi a Jami'ar Ahmadu Bello a Faculty of Law ne, da sake yin law din a Jami'ar Jos dake jihar Plateau, sannan kuma yayi degree a information ICT kenan, ko information telecommunication ne a nan Futi Yola.
A bangaren wato karatun addini, da yawa mutane sukan fara jira in sun ji malami ya shahara ila ya je Jami'ar Madina ko ya fita kasashen waje na Larabawa don yin karatu. Ka ce bai je Madina ba, kana nufin irin karatu takan zaure da karatun da ya danyi a Kano da sauransu ne ya tara wannan ilimi?
A Malam Albani ya samu admission a Jami'ar Madina 1990 zuwa 91, lokacin yakin Gulf, sai kasance wannan lokacin bai samu daman zuwa ba. Daga nan Allah ya kaddara da ba zai wannan jami'a ba, amma kamar yadda na faɗa baya, bayan karatukan da yayi a Kano, yayi karatu a hannun malamai da yawa a Kano, yayi karatu wurin Sheikh Aminuddin a Kano, sannan kuma yayi karatu a gaban malamai masu dimbin yawa a nan Saudi Arabia. Malamai ne a Jami'ar Madina, amma sun karantar da shi ba matsayin dalibin jami'ar ba. Shin na bada misali kamar Sheikh Zarban malamin shi ne, kuma Malam Albani ya karatu a gaban marigayi Ibn al-Usaymin a nan Saudi Arabia. Malam Albani yakan tara kuɗi musamman, yakan tara kuɗi domin ya je ya zauna gaban malamai a Saudi Arabia su karantar da shi ilimi. Tabbas ni shida ne akan haka, cewa yakan je ya tara kuɗi musamman ya hau jirgi ya je sati biyu sati uku wata ɗaya ya je ya zauna a gaban malamai na Jami'ar Madina, kuma na Jami'ar Madina ma domin koyon karatu. Da nan ne Allah ya azurta shi ya tara mai ilimi da yawa.
Ya bangaren iyalai fa?
Malam Albani ya rasu ya bar mata uku a duniya, sannan kuma ya bar 'ya'ya 22.
Akwai batutuwa da dama musamman irin makarantun da aka ce yayi kokarin budewa wanda muke cikin ɗaya daga cikin su yanzu haka. Ko za ka yi mana ƙarin haske akan yunkurin da aka yi wajen yin ganin an aiwatar da wannan katuma?
Kamar yadda muka yi bayani a baya, shi Malam Albani rayuwar shi gabaki ɗaya harkar ilimi ne, karatu da karantarwa. Na haka ce shi abin da ke buri ya bari a baya shine ya bar makaranta da cigaba karatar da awon shi. Don haka Malam Albani yayi kokari ya samar da ita wannan makaranta da wasu makarantun ma da suke cikin anguwannin nan. Malam Albani shi ya gina makarantun nan duka shi kadai da kudin aljihunsa. Hatta mu dalibai akwai lokacin da aka fara gine-gine ya gagara, aka yanke shawara kowa ya kawo bulo ya ce a bai yadda ba, shi zai abin shi da kanshi. nan haka malam albani shi ya gina nan shi kadai kuma lokacin kafin ma ya fara gina tun ana san filaye yace bai yadda a sa sunan shi ba ko sunan wani domin ba nashi bane wakafi ne yema addini haka da sunan makaranta aka sai filayen mun da sunan makaranta kai girginin da aka yi
wasu na tambayar shi tunda yayi boko kuma har yayi degree a bangarori daban-daban gashi kuma an ji labari dama cewa wasu lokutan duk aikin addini nan da kudin shi yake barwa yayi aikin gwamnati ne
Sheikh Albani bai taba aikin gwamnati ba a rayuwar shi gabaki daya asali da ta fi na matsayin shi na tailor mahaifin shi koya mai aikin dinki daga nan ya koma yana kasuwanci na ibin kaya yana safara tsakanin nan zuwa Port Harcourt yana zuwa Baga yana sin kaya yana kaiwa kudu daga nan Allah ya fayyace mai bayan ya yi degree a Yola akan ICT na ya fara bude company Safa Technologies sai kasance yana karban ayyuka haka na ICT yana samun kudi to wannan kudin da yake samu ne yake juya kuma yake aikin addini da su
a ƙarshe akwai wani abu da zaka faɗa game da malam wanda wasu kila ba sani ba kuma ya kamata su sani
to akwai abubuwan bin al'ajabi da yawa ga malamin nan tsakani da Allah misali kamar tarin littafin da ka gani babu wani littafi da gani an da malami taba karanta shi ba daga bango har zuwa bango babu littafi kwara daya na kuma littafin da yake gani a nan wurin ba su kaɗai bisa goma littafin makarantar nan ba babu wanda bai karanta ba daga bango zuwa bango kakaf dukansu wannan abin al'ajabi ne sannan wani abu da ya ɗaure min kai da malam Albani lokacin yana tsare a gidan yayi kusan kullum tana jaka Kaduna wurin shi wata rana sai ya ce min malam gobe za ka zo ka taɓa da 75,000 ina mamaki malam na gidan yari mai zai da kuɗi wasu gari da na kai mai kuɗin sai wani fi ofisa na prison ya zo aka ce to ga kuɗi a ɗauko list me ake da list mutane da aka fansa a gidan yari shi kuma yana ciki sannan kafin a kai shi gidan yarin yana tsare a wurin 'yan sanda a Kaduna police staff kwanan shi 10 a wurin a cikin wannan kwanaki mutum 96 suke sel malam kullum shi ke sai masa abinci to wannan abin bin al'ajabi ne kan abin mamaki ne ne ke ba kowa yake yi ba sannan ni din nan malam Albani yakan aike ni annan zariya cikin zariya sai ce malam ga 10,000 ka zuba mai a mota inda ke ya san na fi karfin abin amma ya ce ga 10,000 zuba mai a mota malami ne wanda yake abin duniya baya rufe mai ido abin duniya baya rufe mai ido ba irin malaman da za su samu su yi handama su danne su hana wasu ba mana abubuwan ba za su lissafi ba wannan makarantar da muke ciki Albani Science Academy makaranta ce wanda yake akwai marayu sun kai mutum 80 wanda yake malam Albani shi ke ɗaukar nauyinsu sun kai mutum 80 wanda yake shi ke ɗaukar nauyinsu ba su biyan ko kwandala da cinsu da shansu da littafi da komai duk a wuyan shi suke haka abubuwan na da yawa yake ba zan iya kirdige su ba
wasu sun dinga magana cewa matsayin ku na ɗaliban shi akwai lokaci da ya taɓa kila gaya muku wata magana makamanciyar kila abin da ya faru da shi cewa kila tunda jihadi ake yi akwai yiwuwar a game da kalubale musamman ganin cewa malamai irin shi kamar Sheikh Jafar sun taba cin karo da makamancin haka can ba
abu ne wanda yake dama shi kan shi kamar na ishara cewa fa nan gaba fa akwai wata fitina za ta faru a cikin mu yakan dai muna ishara cewa akwai fitina na nan zuwa amma kafin malam ya rasu cikin makonni biyu ko mako ɗaya kafin rasuwa ya ta mana isharoyi annan wurin karatakin karatun da muke ciki muke wannan hirin misali yakan ce ni na kusan hutawa ɗaya daga cikin zan jawo shi zo cigaba da karatun da ban cigaba da yin shi har abada ba na kusan hutawa ta irin wannan shirin yana ta yi sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar malam amma kowa ya san malam mutum ne wanda yake gwarzo ne ba shi da tsoro domin da yana da tsoro wa'azozin da yake yi da ba zai yi su ba fani da yawa na cewa malam ka daina wannan wa'azi kaza ka daina yi lokacin da zai yi wa'azi akan wai kashi Jafar duk kasan nan babu wani babu da bugo mai wai akan kar ai wa'azin nan ba ma yace sai yayi malam bai da tsoro kuma ya san mutuwa sai Allah yayi mutuwa dai kwara daya ce hanyoyin mutuwa ne suke da yawa
babban abin da mafi akasari suka yi magana lokacin da aka zo magana jana'izi shine ganin manya-manyan makarantun da yake yi da wannan ginin da ake ciki yanzu wanda ake ganin an yi nisa wajen hawa hudu gashi alamu ba a gama ba aikin ake yi ya maganar ci gaba da ayyukan da shi malam ya tasa a gaba da suka shafi karantarwa gine-gine bunƙasa addinin musulunci da ma kila musamman marayun da ka kawo misali yana ɗaukar nauyi
to alhamdulillah malam ya gina mu akan wata aqida da kuma wata tarbiyya idan an tambaye shi kullum malam na yake samu kudi sai ya ce a wurin mai gidan shi sai ka tambaye shi waye wannan mai gidan shi ce Allah to wannan mai gidan nashi shine mai gidan mu malam Albani ya mutu yanzu bai bar ko kundala ba abin da ya bari
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara da Abdulrahiyu Abdulganiyu daraktan makarantar Salafiya ta Sheikh Albani da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan Liverpool Mohamed Salah da Sadio Mane sun shiga jerin ƴan wasa 11 da ke neman kambun zama zakarin duniya na FIFA a bangaren maza. Wasu na hangin dan wasan Bayern Munich Robert Lewandowski shine zai karbi kambun bayan da ya taimakawa Bayern ta yi zarra har sau 5 a kakar wasanni, inda ya zamanto dan wasa da ya fi zira kwallo a gasar Bundesliga da ta cin kofin zakarun nahiyar Turai. Salah da Mane sun taka muhimmiyar rawa wurin lashe kofin gasar Premier League din England da Liverpool ta yi a kakar wasa ta shekarar 2019 da 2020 wacce rabunta da ta lashe tun shekarar 1990. Sai dai Salah dan asalin kasar Masar ya zura kwallo 23 a wasanni 48 da ya buga wa Liverpool a gasa daban-daban a kakar wasan da ta shuɗe. A nashi bangare Mane wanda dan asalin kasar Senegal ne ya zura kwallo 22 a wasanni 47 da ya buga. Ana gudanar da binciken damfara da cin amana akan tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter da shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai Michel Platini a Switzerland a cewar wata majiya a jiya Juma'a. A baya ana wata shari'a ce wadda aka buɗe a shekarar 2015 akan kusoshin harkar kwallon kafar akan wasu kuɗaɗe da aka biya Platini da suka kai kuɗin Switzerland miliyan 2 a shekarar 2011. Masu shigar da ƙara a Switzerland sun sauya fasalin binciken nasu zuwa batun da fara, inji majiyar. Masu shigar da ƙarin da yana ganin akwai lauje a cikin naɗi akan kuɗaɗe da aka biya tsohon ɗan wasan tsakiya na Juventus da Faransa akan aikin bada shawara da yi a shekarar 2002 da ke zama yin sama da faɗi da kuma damfara. FIFA tana ganin bada umarnin biyan kuɗin da Blatter ya yi cin amana ne, lamarin da ya sanadiyar dakatar da Blatter da kuma Platini. Kasar Najeriya ta huskanci koma baya inda ta koma matsayi na 35 a cikin sabon jerin sunayen kasashe da FIFA ta fitar wanda suka yi fice a fagen taka leda biyo bayan rashin kokarinta a wannan watan Nuwamba, inda za ta kammala shekara ba tare da yin nasara a wasanni ba. Sabon jerin sunayen da aka fitar a jiya Juma'a ya nuna Najeriya ta yi baya da gurabu 3 daga 33 ta koma 35 a wannan watan Nuwamba. Tawagar Super Eagles ta sako daga gurabu 3 ne biyo bayan wasanta da neman gurbin gasar cin kofin Africa ta shekarar 2021 da kasar Saliyo, wanda galibi masu sha'awar kwallon kafa a Najeriya suka kwatanta da gazawar Eagles. Eagles ta kuma sauko daga matsayinta na nahiyar Africa daga matsayi na 3 zuwa na 4. Tsohon Captain Black Stars Asamoah Gyan da ya koma da wasansa a Premier League din Ghana ya nuna bajimtarsa a shekarunsa 35, lamarin da ke tabbatar da zai iya fafatawa da abokan karawansa matasa. Tsohon dan wasan gaba na Sunderland ya yi wasansa na biyu a Premier League din Ghana tun bayan da ya bar kasar, inda ya kwashi shekaru 17 yana wasa a kasashen waje. A wasan farko a kungiyarsa ta Legon City da ta saye shi mata wasa, Jani ya taimakawa kungiyar ta tashi canjarar da kungiyar Midiyama a filin wasa Accra. Anga Jan yana taimakawa kocin tawagar ƴan wasan a kashin farko na wasan kafin ya shiga wasan bayan hutu na rabin lokaci, kada ya yi tasiri matuka a wasan. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.